Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Aisha Tisile da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 14 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai.
Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ke kusantar cikewa miliyan 13 a faɗin duniya, tare da waɗanda suka mutu sama da 570, Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara. A safiyar yau Talata, kotun kolin Amurka ta zartar da amincewa gwamnatin tarayya ta zartar da hukuncen kisa a cikin shekaru 17, inda ta yi watsi da hukuncin karamar kotu da ta yi kira da a sake nazarin ko salon aiwatar da kisan ya sabawa kariyar tsarin mulkin kasar.
To kana labarin kenan. To idan ta tabbata cewa mai dokar bacci a hukumar EFCC ya koma gengedi, ina makomar yaki da almundahana a Najeriya kenan.
A kasan nan yau an wayi gari abu hudu ba shi da amfani, arzikin kasan nan ba shi da amfani, mutanen kirki ba su da amfani, ilimi ba shi da amfani, hankali ba shi da amfani.
To ko me yasa miyagun ayyuka ke ta kare yawaita tsakanin matasa a arewacin Najeriya?
Za ka wuce kanka gungun matasa ana zanne babu makaranta, babu sana'a, babu komai, kawai ana zanne daga safe har dare banda hira da wani.
Sannan za a ji ƙarin haske game da ɗaya daga cikin haɗuran motoci mafiya muni a Nijar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ke kusantar cikewa miliyan 13 a faɗin duniya, tare da waɗanda suka mutu sama da 570, Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara, duk da cewar gwamnatoci na ta ƙara ƙaƙaba tsauraran dokokin killacewa da ba da tazara a tsakanin jama'a domin daƙile yaduwar cutar. Kafar yada labaran tattalin arziki ta talabijin CNBC a kasar ta sanar jiya Litinin cewa wani babban jami'in gwamnatin shugaba Trump ya fadawa manema labarai cewa tuni aka fara sarrafa rigakafi, duk da yake ba su tabbatar da wanne ne zai ba da abin da ake bukata ba. An bayyana jami'in na cewa tuni suna nan suna sayan injina da samar da guri da kuma kayayyakin hada magungunan. CNBC ta ce ana sa ran kamfanoni biyu da za su yi aikin samar da rigakafin, Moderna da Johnson & Johnson, za su fara gwajin maganin akan bil'adama a ƙarshen watan nan. Daga cikin sababbin matakan kariya da aka gindaya yau Talata a Hong Kong sun hada da tilasta amfani da takunkumin rufe baki da hanci ga masu amfani da motocin haya. Haka kuma za a ci tare duk wanda ya karya dokar dalar Amurka 645, dala 5,000 kenan kudin Hong Kong. An haramtawa gidajen cin abinci karban abokan hulɗa a cikin bayan 6 na yamma. Haka su ma wuraren motsa jiki da gidajen rawa da kallo za su kasance a rufe domin bin umarnin shugaba Carrie Lam, wanda ya kuma sake takaita taruka daga mutum 50 zuwa 4 kawai. Sababbin sharuɗan sun kuma tilasta rufe shahararren filin wasan yara na Disneyland a Hong Kong, wanda aka sake budewa a watan jiya. Cibiyar kasuwancin na Asiya ta sanar da sababbin kamuwa da COVID-19 52 a jiya Litinin, 41 daga cikinsu daga cikin gida suka kamu, wanda hakan ya sa hukumomi suka ba da sanarwar yiwuwar ƙara yaduwar cutar sosai. Aƙalla mutum 1,500 ne suka kamu da coronavirus a birnin tun barkewar annobar. A safiyar yau Talata, kotun kolin Amurka ta zartar da amincewa gwamnatin tarayya ta zartar da hukuncen kisa a cikin shekaru 17, inda ta yi watsi da hukuncin karamin kotu da ta yi kira da a sake nazari ko salon aiwatar da kisan ya sabawa kariyar tsarin mulki akan tsanani da azabtarwa. Lauyoyin Daniel Lewis Lee, biyu daga cikin waɗanda aka tsara zartar da hukuncin kisan su a ƙarshen makon nan, da kuma ɗaya wanda a watan gobe za a zartar da nasa, sun bayyana cewa salon kisan na bada maganin barci ka iya haddasa tashin hankali mai ɗauke numfashi. kotun kolin da ke da rinjayen alkalai 5-4 sun yi watsi da batun suna cewa jihohi sun amince da maganin wajen zartar da nasu hukuncen kisan kuma kusan mutum 100 aka zartar musu da kisan ta wannan hanyar ba tare da wata matsala ba. Gwamnati ta sanar da hujjojin masana daban-daban da ke nuni da cewa duk wata matsala sai bayan mai laifi ya mutu take bayyana, in ji mafiya rinjayen. Mai shari'a Sonia Sotomayor tare da mai shari'a Ruth Bader Ginsburg da mai shari'a Elena Kagan sun faɗi cewa mafi rinjaye sun amince da buƙatar gwamnati na neman amincewa cikin gaggawa, don haka aka gaggauta nazari a kai. Kusan fararen hula 3,000 ne mutum 16 kullum ake kashewa ko jiwa raunuka a Afghanistan a cikin watanni 6 farkon shekarar nan, a cewar hukumar kula da haƙƙin ɗan adam ta ƙasar. Hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta ta Afghanistan ta fitar da wani rahoto a yau Talata a Kabul, inda ta bayyana cewa adadin kisan jama'a fararen hula ya ragu da kashi 11% idan aka kwatanta da na bara, duk da yake har yanzu yana yawaita. Raguwar da aka samu ta kunshi bangaren yara ƙanana, inda aka kashe ko aka raunata 630 a wannan shekara idan aka kwatanta da 951 a bara, inda aka samu raguwar kashi 33%. Hukumar ta ɗora babban alhakin akan Taliban, inda take zarginta da haddasa kusan rabin waɗannan kashe-kashen, duk da cewa rahoto na nuni da cewa an samu kisan jama'a da kashi 24 da hare-haren 'yan Taliban ke haddasawa idan aka kwatanta da shekara ta 2019.
An jima kaɗan, Aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Za mu je babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda tun bayan kama Ibrahim Mago, shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta Najeriya EFCC, cece kuce ke ta yawaita kulle yomin game da makomar daidaita al'amuran ƙasar da al'iblar da aka dosa, inda wasu ke hamdala da abin da suka ce jinyar ƙasar ake, wasu kuma ke wayo-wayo. Kan haka ne wakilinmu a Abuja, Nasir Adamu Ilhikaya, ya shirya mana wannan rahoton.
Alhaji Ali Samari Trouble na ɗaya daga masu korafin.
Bawan Allah nan zai shiga taron mutane sama da miliyan 100, haka zai fito da kansa ko security babu. Ina fashewa da kuka, shi na talakawa ne, amma yanzu ya manta da talaka. Mahaukaci fa yanzu da kansa ya buɗu baki ya ce mu muke kuskure a rayuwarmu. Kun ce sai Buhari, to ga abin da Allah ya bamu da shi, ya bamu da Buhari.
A nasa bangare mai mara shugaba Buhari bayan Alhaji Abdul Karim da Yabo da ke fatar gaskiya za ta yi halinta a binciken da ake yi a EFCC, ya nanata damuwa kan tafiyar hawainiya da ya ce gwamnatin na yi.
Saboda wannan kasa da sunan siyasa ba ɗan siyasa ba ne, ba wanda suke da buƙatar sun siyasa ba ne. A ƙasar nan yau an wayi gari abu huɗu ba shi da amfani, arzikin ƙasar nan ba shi da amfani, mutanen kirki ba su da amfani, ilimi ba shi da amfani, hankali ba shi da amfani, da ana amfani da su da duk wani masifa ba mu shiga ba.
Da yake kwaren ji fargabar ƴan jam'iyyar, shugaban kwamitin riko na APC gwamna mai Malabo ne ya ce tsarin shugaba Buhari zai ci gaba da bawa jam'iyyar nasara.
Saboda ganin bayan APC yana da wuya, ganin bayan shugaba Muhammadu Buhari yana da wuya, saboda idan ka duba kowane mutum yanzu a Najeriya ya san cewa zai iya bacci da mishari baya tunanin ana zaluntansa a wani wuri, saboda duk hanyoyin zaluncin da ƙofofin an rufe.
Mai taimaka wa shugaban kan tallafa wa al'umma barista Ismail Ahmed ke cewa ne,
gaskiya ƙalubale ne babba a ce za mu shiga zaɓe babu wannan bawan Allah a ciki, amma daɗinta insha Allah inda rai da lafiya zai mana campaign ya shiga ya fita, ita kuma jam'iyya ta sai da kanta akan yadda ta tafiyar da gwamnati, mu kuma mu gyara jam'iyya yadda 'yan jam'iyya za su yi cewa jam'iyyar tasu ce ba ta wasu bane ba. Kuma shi ma dama ai abin da yake so ya bari kenan, wasiyar da yake so ya bari ga jam'iyyar APC ya zama cewa yau ko babu Muhammadu Buhari jam'iyyar APC za ta tsaya da kafanta kan matsayin shi ya zo ya shige mata gaba, amma duk da haka yau ta tsaya da kanta kamar yadda kowane uba yake so wata rana tun yana ciyar da ɗansa ya zama wata rana ɗansa zai sa hannu ya ciyar da shi inda rai da lafiya. Saboda haka wannan akwai ƙalubale in ka tsaya ka duba abin da gaske, amma kuma insha Allah muna sa ran cewa za mu yi wa jam'iyya garan bawul ɗin da in Allah ya so ya yarda, ko da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gama wa'adin mulkinsa, in Allah ya so ya yarda za mu iya cin zabe.
Daidai lokacin da ake binciken Ibrahim Magu, sai ga wasu zarge-zarge ta mutan Magu na fito da ke nuna ko dai ja ya faɗo ja bai ɗauka ba, amma bayanai na ɓoye za su iya fitowa fili. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Instagram da Twitter ga Aishatu da cigaban labaran duniya.
Wani da ake zargin ɗan ƙungiyar Islama da aka kama a ƙasar Mali zai gurfana a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a Hague bisa tuhumar aikata laifuka da suka haɗa da laifukan yaƙi da na cin zarafin ɗan adam. An kama Al-Hassan aka Abdul Aziz aka Muhammad aka Mahmud ne a shekara ta 2018 a Mali, inda aka ce yana ɗaya daga cikin ƙusoshin rundunar Ansaruddin masu kare aƙida, wata ƙungiyar 'yan bindiga da ta yi mulkin arewacin Mali kusan na shekara guda a shekara ta 2012. Masu gabatar da ƙarar na zargin Al-Hassan da haddasa laifuka da dama da suka haɗa da azabtarwa, fyaɗe, cin zarafi da sauran manyan laifuka. Babban mai gabatar da ƙara a kotun ta ICC Fatu Bensouda ta ce ana kuma zargin Al-Hassan na daga cikin waɗanda suka lalata wurare da kayayyakin tarihi kamar gumaka, inda suka yi kunnen ƙashi da gargaɗin da Eric Tsang-Kwai-Woi, sakataren tsarin mulki da hukumar harkokin cikin gida, yayi game da karan tsaye da hakan zai iya yiwa dokar tsaron kasar. Wata sanarwa da ofishin hulɗa da jama'a da ke wakiltar gwamnatin China a Hong Kong ya fitar a jiya Litinin ya bayyana zaben na fidda gwani a matsayin tsokana ce ga tsarin gudanar da zaben kasar. Sanarwar ta soki kokarin masu shirya zaben, musamman ma da daddan rajin demokradiya Benny Tai, da cewa kokari ne na kwace mulki a Hong Kong don kokarin kafa salon juyin juya hali na Hong Kong da ke da lakabin Color Revolution. Ana amfani da kalamin ne wajen bayyana shahararren tarzoma a duniya da ke kawo juyin mulki. 'Yan rajin demokradiyyan sun faɗi cewa manufar tsaye da 'yan takarar a zaben na watan Satumba zai ba su rinjaye a majalisar dokoki wanda zai hana zartar da kasafin kuɗi da wasu muhimman ƙudurori, lamarin da kuma zai tilasta wa shugaba Carrie Lam ajiye mulki.
A gaida Aishatu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Daga batun makomar yaƙi da fusara a Najeriya sai kuma na taɓarɓarewar yanayin tsaro a arewacin Najeriya, inda a baya biranen Lagos da Benin na kudancin ƙasar ke kan gaba, amma yanzu jihohin arewa ke fama da ƙaruwar miyagun ayyuka musamman ma tsakanin matasa da ke kisa da faɗe da fashi da makami da dai sauransu, kamar yadda ake ji kuma ake gani a kafafen yaɗa labarai kulle yomin. Galibi ana ɗora laifin kan rashin ayyukan yi da almundahanar shugabanni da taɓarɓarewar ilimi da watsi da al'ada da lalaci da shan ƙwaya da kuma kafafen sada zumunta da dai sauransu. Wasu na ganin rashin ayyukan yi ɗin shine babban musabbabi, ganin ko da aka hana matasa a caɓa saboda cutar corona, tsoron cutar bai hana su yawan aika-aika ba, musamman ma irin nasara suka. Abdulwahab Muhammad ya shirya mai wannan rahoton kan yadda al'amarin yake musamman ma a shiyar Bauchi.
Matsalar ayyukan ta'addanci da ake kira sarasuka da yawancin matasa masu yawon tazubar a tsakanin al'umma yana kawo nakasu ga shirin gwamnati ta fuskar tsaro da kuma walwalar jama'a. Shugaban masu rinjaya majalisar dokokin jihar Bauchi, Honorable Tijjani Muhammad Aliyu, ya ce karancin jami'an tsaro da kuma rashin ayyukan yi wa matasa na daga abin da ke haddasa matasa ayyukan ta'addanci.
Kuma yawanci abubuwan kayan aiki na samun karancin su, don wani lokacin da suka samu patrol ma za ku taba ba mandara gaskiya rashin ne abin yi ne, don abin tsoro ne za ka wuce ka ga gungun matasa ana zanne babu makaranta, babu sana'a, babu komai, kawai ana zanne daga safe har dare banda hira da wannan duk kuma kasan irin waɗannan abubuwa dole su rinka haifar da da inda za a yi gwamnati ta duba wannan lamari a masu kyakkyawan nazari a fito da tsari yadda waɗannan matasan garin hana su wannan sana'ar kuma ba za su koma yin wasu abubuwa da ba za su.
Gwamnatin jihar Bauchi ta kafa dokar hana yin a caɓa ne dai a watan Afrilun wannan shekara a wani matakin kare kamuwa daga cutar COVID-19. Kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Bauchi Abdulrazak Nuhu Zaki ya ce ba ko ina ne gwamnatin Bauchi ta hana yin a caɓa ba illa manyan biranen Bauchi da kuma Azare.
Ina so in tabbatar maka cewa mai girma gwamnan jihar Bauchi ba yana wani nufin na hana a caɓa a Bauchi Metropolis da Katagul don da nufin cewa ya cutar da wai ai a caɓa bane, a'a, anihin wato tabargaza da anihin laifuka da ake yi na anihin zubar da jini da anihin kashe rai shi yayi yawa da yadda ake kidnapping da yadda ake robbery shi yayi yawa, anihin yasa aka ce dole ai banin an samu sauki na anihin samun gawawwaki da ake samu a gefen wato lambatu ko kuma a cikin lambatu.
Sai dai in ji cewar wani matashi ya daura laifin lalacewar matasa kan wayar iyaye da kuma matasan inda ya ce akwai sana'a blackjack wanda matashi zai iya yi domin dogaro da kai.
Sunana Suleiman Hassan Isa ba agale ba Bauchi State kawai gana a caba ba, ai an ma bar mutane a wasu local government da aka ce musu su yi a caba, amma kaman biranen Bauchi da Azare ne aka ce an hana a caba. Kaman maganan kuma matasa da suka fada wani irin hali, iyayen yara ne na gida da iyayen yara ya kamata lalle su tashi akan iyayen su. Akwai sanoyi kala-kala ko kafinta yanzu kamar mu da muka zo ka same mu nan mun dogara da kanmu ne, amma matsalan gurbacewan tarbiyya na yara yana kan halin iyaye ne, yana kan halin iyaye ne.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, to kamar yadda ba a rasa ji ba, a ɗaya daga cikin haɗuran motoci mafiya muni a jamhuriyar Nijar wanda ya auku da daren shekaran jiya, mutane akalla 17 sun mutu kurmus baya ga waɗanda suka jikata. Wakiliyar mu Tamar Abari ta ci gaba da cewa
Abdu Mantau shine shugaban gundumar taketa, ya ce an yi kiran shi a lokacin da wannan hadari ya auku. Ga kuma irin bayanin da ya yi lokacin da ya isa wajen.
Inda aka samu hadarin da garin taketa kilo kudi ne, ya shiga cikin komitin ɗan kanti mai din da dai ni ne ya kusa ni ne yi wajen banturuwa da inda aka yi hadarin. Mota biyu ce da wata ta taho daga wajen gandar kina wajen taketa da wata ta taho daga wajen mata mai suka haɗu. Wajen karfe 11 na dare muka yi maka da motocin da sun kama da wuta. Motoci sun kone kurmi da mutanen da ke ciki yanzu an samu an hiddo mutum 7 wanda suka yi ma an kawo ne suke da taketa kuma da daren aka wuce su a babban ofis ta gandar wanda suka kone guda 17 ne.
Malam Abdu'a da aka yi hadarin a gaban su ya ce yawanci sun kone kurmis ba yadda za a gane su.
Akwai da ta kone da kurmin wanda ba ma iya gane su. Mutane wasu na cewa a yi tattara yanzu suna jira ana cewa a jira ko ce gwamnan ya zo ne.
Su ma 'yan uwan wanda suka rasu sun ce sai hamdala wannan ikon Allah ne.
Alkasun malam ya sa ka gafa ta ce ka an ga wannan ko mun faɗi Allah. Akwai matata da yaro na da goye da suka rasu daga mai da za su iya tsohon zuwa Najeriya kuma da matsananta. Mutum namu dai bangaren mutum shi ne suka mutu.
Samun labarin wannan hadari ke da wuya. Gwamnan jihar da magaran Isa Musa da mukarrabansa suka isa wajen don gane ma idanunsu wannan al'amari, suka kuma jagoranci yi wa mutum 18 ɗin da suka rasu jana'iza, ya kuma isa babbar asibitinta da magaran don yi wa mutum 6 da suka jikkata da kuma suke samun magani sannu. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Tamar. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Oma tushen arziki.
Oma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A makonnin da suka gabata ne gwamnatin jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da bikin noma na shekarar 2020 da sayar da taki iri-iri don tallafa wa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, Ilim Abdulhab Muhammad ya tattauna da gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad jim kaɗan bayan da ya kaddamar da shirin. Gwamnan ya fara da yin ƙarin bayani kamar haka.
To alhamdulillah ko da yake akwai wannan cuta na mashako, kuma ganin cewa Bauchi dai ba abin da muke na sana'a da muke ciyar da kanmu, muke walwala na zamantakewa da rayuwa da ya wuce noma, shi yasa muka daddage muka kawo tazara da bisa yanda masu ilimi suka ce a yi, muka kaddamar da buki na noma na wannan shekara na 2020, kuma allon an kaddamar da sai da taki iri-iri, wani da haɗin gwiwa na manyan masu kawo taki na Maroko da sauransu, da kuma wanda mu muka sa wani kuɗi na asusu na musamman wanda za a dinga sayan taki ana sayarwa manoma da kuɗi da rahusa, kuma muka rage kuɗin da naira 500 yanda zai kasance mutane sun samu. Kuma kafin mu yi wannan mun shirye-shirye iri-iri, wato kuɗin da za a ɗauki taki daga nan zuwa Bagoro ko zuwa Zaki duk mun biya, saboda ka san wato nisan nan da Bagoro da bai yake da nan da alƙalere, amma duk inda ka je za ka samu takin a haka. To mun yi haka ne don muna so kar mu yi fargan jaji ya kasance da nana ce nisa, wannan ciwon korona wato na mashako yana tare da mu, kuma ya kasance noma ba a yi shi ba kuma a sami yunwa. La'akari da aka yi da cewa kin zamani na NPK da urea yana da nakasu wa jikin ɗan adam, da kuma ruwa da ƙasa ma da ake noma yana rage ƙarfin ƙasa, wato taki da wanda muke da shi na da ya kasance, kuma haɗin gwiwan kasuwan Turai wato European Union suka ce su ba za su dinga sayan kayan gonan 'yan Najeriya ba, saboda in an yi noman abinda muka noma yana ɗauke da wannan mummunan wato saura na chemical wanda aka hada na takin urea da sauransu. Shi yasa duk duniya ake kokari a yi noma da wani taki da ake ce masa organic, wato wanda shi kaman kayan itatuwa ne aka hada da shi, ba an kawo abu ne na hadin mai wanda yake ake kira chemicals ba. To mun yi magana mun yarjejeniya kafin wannan corona ya shigo naje Jamus, mun yi magana da Turawa, su duka sto din su a kasan Jamus da kasan Faransa da kasan Ingila suna son kayan gona, musamman ma na lambu na tomato na lettuce da sauransu na Afirka kuma na Najeriya, amma ba da masu saya sai an ba da wani tambarin yarjejeniya cewa eh wannan baya dauke da ba a noma shi da irin wannan taki namu ba, sai an yi da organic. Shi yasa mu ma muka so wannan organic na million kusan million 100 mu fara koya mutanen mu noma, don shi kansa yana bunƙasa noman, abinda za a samu a eka daya a wanda ba da wannan ba ana iya samun sa ninkin ba ninke. Shi yasa muke so mu fara kafin wayannan yarjejeniyan namu ya fara aiki, bayan wannan ciwo ya an kawar da shi insha Allah za su zo za su kawo wannan takin, za su kuma nuna wa mutane na za su yi gonan gwaji, bayan gonan gwaji kuma su sa mutane su dinga nomawa, kuma mu mu tabbatar cewa ba a yi sama da fadi wa manoma ba, su dinga saya a wajen manoma, kaga babu wani asara a ciki, su za su kawo musu kayan gonan, su za su kawo musu takin, kuma ya kasance a filin jirgin sama na Abubakar Tafa Balewa za a dinga daukar su daga nan ana kaiwa kasuwan Turai. To akwai abubuwa da yawa na organic farming wanda yake da amfani, ko riɗi da ake da shi yanzu ba da mu sayar da riɗi, sai dai ta bayan gida, don riɗi kawai ana samu a saya na wajen biliyan 4 a jihar Bauchi wanda ake saya, amma baka gani inda yake shiga. Ke yasa muke so mu bunƙasa noman, yawanci wanda suke zuwa su sayi riɗi sai amfani da shi mutane ne daga kudu ko kuma daga wani wurin gefen Najeriya ko ma daga wajen Najeriya suke cin amfani wannan. Insha Allah za mu kawo wani tsari yanda za a haɗin gwiwa wato cooperative na manoma, su ma za su kafa kasuwansu na kansu wanda za su daidaita kuɗin farashin abinda suke nomawa. Duk wannan yana cikin kundin manufarmu na noma a jihar Bauchi wanda muka tsara, kuma mun fara samun mutanen kasuwan Turai sun yi na'am, kuma sun yi la'akari cewa a jihohin Najeriya mu kaɗe muka yi wannan kundi, kuma mun tattauna da su kuma su shirye suke su yi amfani da kuɗi gashi bila'adin a duniya, musamman ma a wani da ake cewa African Exim Bank wanda yake a Egypt, suna da biliyoyin dola wanda irin wannan abin suke so su taimaka wa talakawa. Har ma mun yi magana da America ma wanda suke so su zo su gina gidaje 2,500 amma a karkara.
A sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad da kuma wakilin Abdulhab Muhammad, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana.
Za mu fara da saƙon Abubakar Kawu Girgir wanda yake cewa salam VOA Hausa. Abubakin jiki da takaici ne yanda yara da kuma matan da aka kashe mazajensu a hare-haren da 'yan bindiga suka zafafa kawai a jihar Katsina ke gararamba a cikin garuruwa a fadin jihar ba tare da samun kulawa daga gwamnati ba. Muna kira ga gwamnati da ta dubi halin da suke ciki a tallafa musu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Nabiri Jau. Ya ce VOA a Hausa, mika takardun murabus da sojojin Najeriya 356 suka yi abin tashin hankali ne ga mai hankali. Don haka ya kamata gwamnati ta dinga biyansu haƙoƙinsu a kan lokaci ba tare da jinkiri ba. Tun abin bai kai ƙasarmu ga lahaula ba. Domin wallahi idan ana barin sojojin Najeriya na yin murabus, to ƙasarmu ba ta nisa da zama kufai. Wannan ita ce gaskiyar magana. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar ƙarfin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, ya Allah ina roƙonka don sunayenka tsarkakaku. Allah kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci da ya addabe mu a ƙasarmu Najeriya. Alfarma annabin tsira sallallahu alaihi wasallam. Sako daga bana cewa muna taya al'ummomin duniya murnar zagayowar ranar jama'a ta duniya da aka gudanar. Wannan rana ta zo daidai lokacin da annobar coronavirus take barazana ga yawan al'umma a duniya. Ganin yadda annobar ta halaka jama'a da dama a duniya, da fatar Allah ya kawar mana da duk wata barazana ga rayuwar jama'a. Sako daga Sani mai langilange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Alimadu Admo Baga tare da Mainu Madu Baga suka ce salamu murya Amurka. Muna kira ga 'yan uwanmu matasa musamman na arewacin jihar Borno da ke fama da rashin tsaro game da rashin aiki, amma abin bakin ciki sai kaga wasu mu na ta amfani da shafukansu na Facebook wajen yaɗa hotunan 'yan siyasa tare da ma yabonsu. Alhali kuma babu wani abin da 'yan siyasan ke yi don ceto al'umman da suke wakilta. Ya Allah ka ji kukanmu ba don halinmu ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Ya ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, ina kira ga mutanen da ke yi wa yara ƙanana fyaɗe a ƙasarmu Najeriya da su ji tsoron Allah su yi wa kansu karatun tanatsu, su daina yi wa ƙananan yara fyaɗe. Duk wanda ya ƙi ji ba zai ƙi gani ba.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ke kusantar cikewa miliyan 13 a faɗin duniya, tare da waɗanda suka mutu sama da 570,000. Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara. A safiyar yau Talata, kotun kolin Amurka ta zartar da amincewa gwamnatin tarayya ta zartar da hukuncen kisa a cikin shekaru 17, inda ta yi watsi da hukuncin ƙaramar kotu da ta yi kira da a sake nazarin ko salon aiwatar da kisan ya saba wa kariyar tsarin mulkin ƙasar. Kusan fararen hula 3,000 ne mutum 16 kullum ake kashewa ko jiwa raunuka a Afghanistan a cikin watannin 6 farkon shekarar nan, a cewar hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Sule wadda ta tiya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kaɗamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.